إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا ان اوا مسلمينا قرر جدد غوديان مغا الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi wanda cikin nufinsa ya hore mu ya kuma ainihin kaddara saduwar mu a wannan masallaci namu mai albarka Jami'u Abdullahi bin Abbas, domin ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub. To, kasancewan an dan kwana biyu ba a yi karatun wannan littafi ba, yana da kyau mu danyi wato bita na karatuttukan da suka gabata. Ina tsammanin mun yi zama shida a karatun wannan littafi, zama hudu a cikin muqaddima wanda muka gabata, zama biyu kuma fara karatun wannan littafi. To, ina ganin babu laifi mu dan yi takaitaccen muraja'a na ababin da suka gabata tun daga farkon wannan zama har ya zuwa zama da muka yi na ƙarshe. Kamar yadda muka sani, wannan littafi sunan shi Mufsidatul Qulub. Ma'anan Mufsidatul Qulub shine ɗabi'u da halaye da tada da ke gurɓata zukata. Da haka littafin zai yi magana ne akan al'amarin zuciya. To, mun yi shimfiɗa cewa zuciya babban al'amari ne. Kusan duk wata ɓanna da ka gani ya fito daga ɗan adam, to ta sanadiyan gurɓacewan zuciya ne. Idan zuciya ta gurɓace, sai ka ga ayyuka sun lalace, sai ka ga hakan ya haifar da ƙiƙashewan zuciya, sai ka ga zuciya cututtukanta suna ƙaruwa har akan kai ga lokacin da ma zuciya za ta mutu gabaki ɗaya, babu haske a cikinta, babu rayuwa. Wannan shi ne abin da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuni a kai, a fi qulubihim maradun am yartabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasulu bal ulaika humudh zalimun. Ala ayyi hal, zuciya al'amarinta babba ne. Kasancewanta a cikin gangan jiki kamar ka ce sarauniya ce, duk sauran gaɓuɓɓan suna rufa mata baya, runduna ne gare ta. Inda ta ce su yi, nan suke yi; inda ta dakatar da su, nan suke tsayawa. Shi yasa idan an yi dace kwamandan yaƙi ya zama nagartacce, to sai ka ga an samu cin nasara a cikin wannan yaƙi, domin sauran runduna za su riƙa biyayya gare shi. Hakanan kuma idan an samu gurɓataccen kwamandan yaƙi, hakanan sauran rundunan yaƙi za su riƙa mishi biyayya cikin wannan gurɓacewa. Da haka zuciya idan ta zama kyakkyawa, sai ka ga sauran gaɓuɓɓa waɗanda suke matsayin runduna gare ta, sai ka ga suna binta kyakkyawan biyayya. Idan kuma aka samu zuciya ta gurɓace, sai ka ga gaɓuɓɓa sun lalace, sai ka ga gaɓuɓɓa wato sun zama na banza. Wannan shine ma'anan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ala inna fil jasadi mudghah idha salihat salaha al jasadu kullu وإذا فسدت فسد الجسد كله كما رواه البخاري ومسلم سكر وتوانا حديثي باب الشكا زوجي أتنا كامواد سوتا تكن يرش الله في أميز أنني أبندكو أكي نفي دا سوتان زوجي شيني إدن سنن الله يتأذر ما زوجي zuciya ta kasa yin abin da Allah ya halicce ta din shi, zuciya ta kasa samun soyayyen Allah, ta kasa maida al'amuranta zuwa ga Allah, ta kasa fifita san Allah da manzansa akan abin da take so. Idan zuciya ta kasa bautar Allah tana mai kwadayin rahamar Allah da tsoron azabansa, a wannan lokaci sai a ce zuciya ta kamu da mummunan cuta wanda wannan cutan yana iya ganin bayan zuciya, ta zama zuciyar ta mutu gabaki daya, alkhairi bai shiga cikin ta, sharri kuma yana gaggawan fada mata. Har akwai daga cikin malamai waɗanda suke cewa duk idan bawa ya san komai amma bai san Allah ba, to wannan ya dauka ma bai san komai ba a duniya. Haka nan idan da ya ribaci komai ya zama yana da komai a rayuwarsa amma bai ribaci soyayyen Allah ba, to a wannan lokaci ya dauka ma bai ribaci komai ba, ya dauka ba shi da komai a duniya, yana nan a matsayin shi na matsiyaci. Da haka jama'a musulmi, zuciya takan wato samu kubuta, wanda kubutan ta kuma ta zama nagartacciya ingantacciya, shine babban sirrin cin nasarar duniya da na lahira. Domin fadin Allah subhanahu wataala, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رانا تاشن القيامة رانا ندوكي يا باسا أنفاني أبندك يا أنفاني كوى أقبان الله واندي جيما الله دا كبتتشي نزوتيا. كبتتشي نزوتيا إتتشي زوتيا دا تكي تاكو أتي دا شركة ببان شركة دا كرامة دا شركة أويي. Akwai shirka babba, akwai shirka karama, akwai kuma shirka koyayya, wacce ita kuma tana faruwa ne akan harasan mutane mafi yawan lokaci ma ba tare da sun daure ninya ba, ba tare da suna nufin abin da suke furtawa ba. Kana jin wani na ce maka na dogara ga Allah na dogara gare ka, wannan shirka ce koyayya. Kana jin wani na cewa Allah ya so kai ma ka so, wannan shirka ce boyayya. Da ire-iren waɗannan kalmomi waɗanda suke faruwa a harshe wanda mutum ba yana kudurta hakikanin ma'anan su bane, to waɗannan duka ana kiran su shirka. To zuciya ba za ta taba zama kubutacciya ba har sai ta warke daga cututtukan shirka da kofofin ta dinnan guda uku. Hakanan zuciya sai ta kubuta daga cuta na shakka akan duk abin da ya zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kenan sai ta sallama, ta miƙa wuya, ta yadda, ta sakankance da babu wata kofa da shakka ke shiga cikin ta. Sai zuciya ta ribaci san alkhairi, sannan za ta zama kubutacciyar zuciya, ta kuma warke daga cuta na dawwama akan bid'a ko kuma akan manya-manyan zunubai. Sai zuciya ta sifanta da sifan ikhlasi da ilimi da yaqini da kuma kudayin alkhairi, sai ya zamto nufin zuciya yana bin nufin Allah subhanahu wataala ne. Duk abin da kaga zuciya tana so, to kai tsaye shine abin da Allah ke so. Idan kaga zuciya bata yin wani abu, to yana nuni akan cewa Allah subhanahu wataala bai san wannan aiki kuma bai yarda da shi. To a wannan lokaci zuciya ta zama kubatacciya, irin wannan zuciya ita ce za ta amfana a duniya kuma za ta amfana ranar tashin alkiyama. Mun ji cewa bai taɓa yiwuwa mutum ya kubuta daga cututtuka na zuciya har sai ya kubuta daga manya-manyan cututtuka guda biyu. Cuta ta farko ita ce cuta ta shubha. Shubha wato ita ce duk wani abin da zai zo ya gurɓata maka nagartaccen ilimin da kake da shi akan Allah. Duk wani abin da zai zo ya gurɓata nagartaccen ilimi akan manzon Allah, akan alqur'ani, akan tashin alkiyama, akan kaddara, akan littattafan Allah da manzanninsa, duk wani abin da zai zo ya gurbata maka wannan ana kiran shi shubha. Wani lokaci za a kawo maka wadansu bayanai ne sai su tada mutun daga asalin ilimin da manzon Allah ya zo ya karantar da sahabbai, to wannan ana kiran ta shubha. Wanda zai zo ya ta bayani ya ta bayani ya nuna maka cewa Allah na ko ina, Allah ma yana nan a cikin jikinka, to kaga wannan idan har ta kai ga matsayin da ka yadda to ka gamu da shubha kenan, saboda ta gurbata maka nagartaccen ilimin da ke tare da kai cewa Allah subhanahu wataala rabbul izzati wal jabarut ya daidaita a birbishin al'arshi amma iliminsa kuma ya kewaye ko ina. To yau sai ga wani ilimi ko kuma wani bayani ya zo ta da kai akan wannan, to abin da ake kira shubha kenan. Ko kuma akan al'amarin tashin alkiyama sai a nuna ma mutum cewa babu wani tashin alkiyama, duk ƙarya ne, duk shiririta ne, har yau ana ta fadin tashin alkiyama har yau ba a yi ba. To duk ilimin da ya zo gurbata maka asalin iliminka cewa akwai ranar tashin alkiyama, ranar bincike da bibiyan aikace-aikacen bayi da yin hisabi da kuma ainihin ba da sakamako a kai, duk ilimin da ya zo ko kuma duk wani bayani da ya zo ko duk wani tunani da ya zo ya gurbata maka wannan ilimin, to ana kiransa shubha. To shi ya sanya ta ƙarƙashin shubha ake samun kafirci, ta ƙarƙashin shubha ake samun shirka, ake samun munafinci, ake samun bid'o'i, duk waɗanda kaka sun zauna suna bid'a to shubha ce ta same su. Sai a ɗauko wani nassi nagartacce sai a karkatar da ma'anansa, sai a juyar da ma'anansa, sai a takura ma'anan ko a faɗaɗa ma'anan, sai kaga mutum ya zauna yana bid'a. Sai ya ce maka yana da lazimin juma'a, zai zauna da shi da abokansa, sai ɗaya daga cikinsu ya ce ku yi zikiri 100, ku yi la ilaha illallah 100 sai su kama, ku yi istighfari 100 sai su kama. Ta ina suka samu wannan bid'a? Shubha ce aka jefa musu, shine sai gurbata musu wannan nagartaccen ilimin cewa dole a bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibada. To ta ƙarƙashin wannan shubha din ake samun waɗannan manya-manyan ƙofofi na halaka. Sannan akwai cuta ta biyu, ita ce cuta ta shahawat, wato biyan buƙatan zuciya, wacce yake kuma waɗannan shahawat ɗin su kuma ta ƙarƙashinsu ake samun girman kai, ake samun ji da kai, ake samun hassada, ake samun alfahari, ake samun san duniya, ake samun san mulki, ake samun neman fice, ake samun san asani da feleke, da ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'u duk sun samo asali ne ta sanadiyan ash-shahawat, wato ana son a ba rai abin da take sha'awa. Wannan ko yana da alaƙa da rayuwanka kai kadai ko yana da alaƙa da rayuwanka tare da jama'a. To baya ga wannan kuma mun ji irin haɗarin da cutar zuciya take da shi. Duk cututtukan da suke kama zuciya to cututtuka ne masu haɗarin gaske. Har al-Imam Ibn Qayyim a cikin waɗansu maganganu nasa yake cewa ita zuciya idan aka shayar da ita cuta daga cikin cututtukanta to yakan haifar mata da al-qaswa, ƙiƙashewa, wanda wannan ƙiƙashewan kuma yana daga cikin miyagun cututtukan da ke kama zuciya. Har Ibn Qayyim yake cewa babu wata uquba da ake ma zuciya fiye da a jarabce ta da ƙaswa, kuma Allah subhanahu wata'ala ya halicci wuta ne domin ya narkar da zuciyar da ƙiƙashewa ya same ta. Duk yanda aka samu ƙiƙasashen abu ai ana da buƙatun ai abin da zai lausasa shi haka ya koma mai laushi. To an halicci wutan jahannama ne domin ta gusar da wannan ƙiƙashewan da ke cikin zukatan bil'adama. Hakanan mun fahimci cewa manya-manyan abubuwan da suke gadar ma zuciya da ƙiƙashewa abubuwa ne guda huɗu, idan sun wuce iyakan da ya kamata a ce sun tsaya. Abu na farko cin abinci, abu na biyu bacci, abu na uku magana, abu na huɗu mukhalaqa, cakuɗeɗeniya da mutane. Kaga waɗannan abubuwa guda huɗu wanda bai bi su a hankali ba to zai waye gari zuciyar shi ta ƙiƙashe. Da zaran zuciyarsa ta ƙiƙashe kuma sai miyagun aiki, sai miyagun aƙidu, sai zunubi ya mabawa yawa, sai ya zama ya faɗa cikin uquban da yake babu abin da zai gusar mishi da wannan uquban da ya faɗa, sai wutan jahannama. Allah ka tsare mu.
da haka duk halin da ake ciki ci ya zaka ci me zaka ci in ka ci me zaka yi sannan ta wani hanya zaka samu abin da zaka ci to kaga waɗannan abubuwa suna jefa mutane ga halaka da yawa kamar mun ba da misalai da dama a zaman karatun da muka yi lokacin da muka kawo wannan gaba galibi idan kaga mutum yana shirka da Allah wani ya shiga kungiyar asiri wai duk ana yi ne saboda wai dai me za a ci ana yi ne a samu abinci ana yi ne a sami tufafi ana yi ne a samu gidan zama ana yi ne a hau mota ana yi ne a yi waye a yi waye duk cikin ci kenan ai shi ne sai kaga wani mutum yana shirka da Allah shiga kungiyar asiri sai kaga wani ya fara mummunan sana'an nan na luwadi sai kaga wani ya fara mummunan sana'an kawalanci sai kaga wani yana cin kudin gwamnati sai kaga wani yana kashe mutane don a biya shi sai kaga wani yana rabewa a kwararo-kwararo yana satan waya yana kwaci kaga wani yana fashi da makami kaga wata mace tana satan dukiyar mijinta kaga wata matan tana sihiri ga kishiyarta ko ga mijinta ta mallake shi wai duk ana yi ne akan me za a ci to wannan babban abin da ke kikasar da zukatan mutane kenan abu na biyu shine bacci yaushe za ka yi bacci in ka zo kwanciya wani irin kwanciya za ka yi wata irin ma manufa ne kake bacci saboda ita to akan al'amarin bacci mutane da dama sun ɗauki bautan Allah sun maida bautan gado da bautan katifa da shimfiɗa irin mutanen da manzon Allah ya ce Ta'isa Abdul Khamisa Ta'isa Abdul Khamila bawan gado shimfiɗan gado da ƙyalƙyalanta wani yana nan akan ya ƙawata inda yake kwanciya gidansa kenan sai ya yi shirka da Allah zai samu abin da zai ƙawata wani sai ya yi bid'a wani sai ya yi ƙarya wani sai ya yi bangan siyasa sannan zai samu abin da zai gina gida ya ƙawata gida wani yana neman wacce zai ɗauko ya aje ta a gida ta kula mishi da shimfiɗin gidansa sai an saba ma Allah al'amarin kwanciya shi ma ya halakar da al'umma da yawa kofa ce da ke cikin ƙofofin da ke ƙasar da zukata ana neman yadda za a kwanta tun daga gidan da za a kwanta da shimfiɗin da za a kwanta da matan da za ta riƙa kula da shimfiɗin da za a kwanta duk yana daga cikin abin da ya ke ƙasar da zukatan da dama daga cikin mutane abu na uku shine al-kalam magana yaushe za ka yi magana in ka tashi za ka yi magana me za ka faɗi sannan wani adadi ya kamata ka yi magana komin gaskiyanka akwai ƙetare haddi a cikin magana kuma to ballantana gashi yanzu an samu wannan sinadari na magana mutum ya ta taɗi ba kan gado mutum ya ta sauraron zantuttuka ba kan gado yana nan in ya buɗe ya shiga Facebook sai ya awa biyu duk abin da aka yi sendin sai ya ji magana to halaka kake jin makanka don duk abin da ka ji akwai hisabi akan shi ranar tashin alkiyama inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da haka mutum ya ta magana ko a yi ta mishi magana ko ya ta buɗe ƙofofin da zai samu maganganun mutane to ka sani duk maganan da ka ji akwai hisabi a kanta ranar tashin alkiyama ba a banza za ta tafi ba to ta wannan ƙofar mutane da yawa sun halaka dubi dai wayan hannun nan irin yadda yake halakar da al'umma idan ka ga mutum ya ɗauki waya ya yi shuru ba ka jin motsinsa to zai wahalan gaske ba halaka ba ne sai wanda Allah ya tarfa magarin shi nono shine zaka ga yana sauraron kalmomi na alkhairi yana jin wa'azoza da karatuttuka da tafsirai da sharhin hadisai da ire-iren waɗannan abubuwa masu albarka amma ka ji mutum ya yi shiru kuma ya raɗe can gefe bai san kowa ya ji abin da yake ji ko ya ga abin da yake gani to ko dai yana kallon ɓanna ko yana sauraron ɓanna ko yana karanta ɓanna wanda kuma wannan babban kofa ce ta halaka, tana daga cikin abin da ke kekasar da zukata. Idan ka lura da kyau za ka ga irin abubuwan da ake posting a wannan wayan hannu, za ka ga da gani alaman zukatan mutane ya kekashi. Kaga wata ta zo tana fadin cewa ita sana'anta madugo, tana fadi da kanta, tana fadin hanyoyin da take bi. Anya wannan da gani babu alaman kekashin zuciya a ciki, kai sai kai ta tunanin ya za a yi ai haka, ya za a yi mai hankali yi irin wannan mummunan tada, to zuciya ta kekashi. Wa iyara kullu ayatin la yu'minu biha wa iyara sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa iyara sabila ghayya yattakhidhuhu sabila zalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafili. Zuciya ta riga ta kekashi, rafkana ta fada musu. To sannan abu na hudu, al-mukhalaqa, cha kudai dai ne da mutane. Kaga mutum baya iya zama shi kadai ya debe kewa da Allah. Ka rufe dakin ka kawai ka zauna kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ka keba kan kawai ka dauko littafi al-Qur'ani mai girma, ka karanta izufi hudu, izufi biyar, izufi shida, gurgurdan abin da Allah ya hore maka. Ka bude tafsiri ka gama anan suratul fatiha, ka bude ka gama anan daga alamtar kaifa zuwa nas, ka san tafsirinsa. Ka bude littattafan hadisi ka ga sharhin innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Shedan ba zai da kai wannan ba, sai dai karanta maka yadda ake zaman dakali. Ka je ka zauna a dakali ayi ta giba, ayi ta shiga cikin haƙoƙan mutane, ayi ta kallan haram, ai ta tattauna abin da ba ruwanka. Da aka ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, abin da ba ruwanka ai ta tattauna shi, ai ta tattauna wanda yafi kuɗi tsakankanin Atiku da Tinubu. Da ma kai ka je ka nemi kuɗin ne da yafi maka amfani, saboda idan ka gano wanda yafi kuɗi to wani amfani zai maka, kaga sharri ne kawai wanne yake haifar maka da kwaɗayin duniyan da ba ta da wani tasiri. Da ka miƙe ne ka je ka nemi kuɗin kila ka kawo naka gudunmuwa masallaci ko makaranta. Ai ta tattauna abubuwa ba kan gabi. Mukhalaba, ai cha kuɗe ɗaya ne da mutanen banza wanda Allah baya son su. Akwai mutanen da Allah baya son su, baya kaunan su. To duk wanda ya buɗe makan shi kofar mukhalaba, cha kuɗe ɗaya ne da kowa, to sai ta zama da mutanen banzan da Allah baya son su. Kuma ka'ida ita ce, duk wanda wato wanda ya zauna da wanda Allah ya yi mishi alƙawarin wuta, shi ma wuta zai ji, shi ma dan wuta ne. Wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin. Haka nan kuma cikin suratul hajj Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Duk yadda ka karkata ka zauna da azzalimi, to sai wuta kai ma ta shafe ka. Har daga cikin magabata ina jin ko Sa'id bin Jubair, ina tsammanin Sa'id bin Jubair, lokacin da Hajjaj ke zalunci, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, to akwai fadawa waɗanda ake tura su su je su kamo mutanen kirki a azabtar da su, wani lokaci ma a kashe su. To da suka je banna, da suka je kamo wani daga cikin malamai, ina jin ko Sa'id bin Jubair, sai yake ce musu ku ba ku san faɗin Allah maɗaukakin sarki wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ba. Idan wutan nan ta tashi kona Hajjaj, ba za ta kona shi kaɗai ba, kuma mataimaka azzalimai ne, a kuma azzalimai ne, ya ce musu kuma azzalimai ne, tare za ku shiga wuta. Sai suka ce ai mu ba mu ne masu mulkin ba, mu illa kawai a ce mana ku je ku kamo mu kamo, mu ba mu da wani abu sai wannan. Sai ya ce to wannan ai shi ne zaluncin naku. Suka ce to ai mu ba azzalimai ba ne, tunda mu dan taimakawa kawai muke yi a kamo wani ko a yi mishi kaza. Sai ya ce ai masu taimaka ma azzalimai su ne masu yin musu dinki, amma ku azzaliman ne zallan azzalimai, tunda kuna tare da azzalimai kuma ba ku yi baran-baran da su ba, da haka kuma in dai wuta ta shafi wa'ancan azzaliman kuma sai ta shafi ku. In ka ji ana batun masu taimaka ma azzalimai, shi ne wane ne ke saida mishi da riga, wane ne ke saida mishi da takalmi, wane ne ke saida mishi da kaza, to su ne mataimaka azzalimai. Amma wanda ke cikin fada da shi ake kulla da shi ake warwarewa, ai shi ma azzalimi. Kila kun fahimta. Da haka duk wanda ya zauna tare da azzalimi shi ma azzalimi ne. Kuma idan wuta za ta ƙona azzalimai da harshen Alƙur'ani, to shi ma sai ta ƙona da shi. Kuma wani abin ban al'ajabi ko kuma abin tsoro shi ne, duk wanda ya faɗa cikin irin waɗannan ababe na fushin Allah, to tun a duniya Allah zai cire albarka a rayuwarsa. Kaga ya ta samun kuɗi, amma kuɗin banza, kuɗin da ke ta'azartar da shi, kuɗin da ke hana shi bacci, kuɗin da ke hana shi zama da mata zaman lafiya, kuɗin da ke hana shi shiga cikin mutane, kuɗin da ke hana shi cin abin da yake so. Yanzu kai yanzu idan kana zaune ka ga mai kankana can, sai ka ce mai kankana zo ka yanka mana, shi ko ba zai iya shin wannan kankanan ba ko da yana so. To kaga duk dukiyar da zai hana ka cin abin da kake so, shan abin da kake so, zama da matan da kake so, ka fito kai mu'amala da mutane masoyanka, duk dukiyar da ta hana ka wannan ai azaba ce. Gashi kuma ta hana ka bacci. Duk inda ka kwanta ƙarfe 2 dare kana fara bacci, uku saura kwata zaka tuna akwai wani transaction fa da ba a gama ba, sai ka farka, shikenan bacci ya ƙare. Wannan dukiya ai azaba ce, ba dukiya bace. Sai dai kullun ya ta ganin ambaliyan kuɗi a cikin account ɗin shi, miliyan 280 ya shiga, miliyan 300 ya shiga, miliyan 400 ya shiga, kullun yana ta lissafi miliyoyi suna ta shiga, amma fa bai iya bace, bai iya zama da mata zama nagartacce, bai iya cin abin da yake so, bai iya shan abin da yake so, bai iya zama a kofar gida sha iska. Wannan riba ne ko kuwa wannan hasara ce? Hasara ce. To sai Allah ya cire albarka a rayuwar mutum. Allah ka shiryatar da mu. Sannan mun ji cewa wanda ke neman magani na cututtuka na zuciya, to na ɗaya dai ya lizimci ambaton Allah. Wato Allah mun gode maka. Ambaton Allah bai da buƙatuwan sai an wahalar da kai kowace irin wahala. Da Allah ya san cewa ambaton shi shi ne mafi ƙololuwan daraja, sai Allah ya cire wahala a cikin ambaton Allah. Dubi Al-Qur'ani, walaƙad yassarnal Qur'ana lizzikir. Yanzu yara da yawa nan kila alarmomi ne, in muka ta da su wani zai karanta mana Araf, wani ya karanta mana Tauba, wani ya karanta mana Anfal, wani ya karanta Ankabut, wani ya karanta Ahqaf. Kai baicin yassarewan Allah ya za a yaro dan kankani ba ajami bai ma san abin da yake karanta ba a mafi yawan lokaci, ya karanta wannan littafi har ya haddace shi, kuma bai ma san abin da yake karantawa ba. Kai ka san akwai taisir, akwai yassarewan Allah. To abin didda ba kuma Alƙur'anin nan ba, sauran dangogin ambaton Allah, duk wani tabaibayi da kasan ana sa mai ibada sai aka cire mata. Ka faɗi subhanallah, ka faɗi alhamdulillah, ka faɗi Allahu akbar, ka faɗi istighfari, ka faɗi salati ga annabi, ba yi da buƙatuwan alola. Ballantana ka ce wallahi ni alolan ke damuna. Ba yi da buƙatuwan sai ka kalli gabas. Ba shi da buƙatuwan tsarki ma, kar wata ta ce ai ina cikin jinin al'ada, ko wani ya ce ina cikin janaba. Duk ba buƙatuwan wannan. Sannan ba shi da buƙatuwan wai sai ka zauna ka tankwashe ƙafa, ko a wani hali kake yi kake ciki kawai kai ambaton Allah. Kai ba ma sharaɗi ba ne sai ka riƙa tunanin abin da kake faɗi. In kai tunanin abin da kake faɗi ya yi daraja ce, amma ba sharaɗi ba ne. Kawai kai ta subhanallah, 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 ko ka san abin da kake faɗi ko baka sani ba, daraja ce a wurin Allah. Kuma bai hana ka aikin komi. Din dai yanzu kana driving ɗin mota sai ka kasa cewa subhanallah, astaghfirullah, wala hawla wala quwwata illa billah. din yanzu kina kitchen kina yanka albasa ko tumatir sai ta kasa fadin subhanallahi allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ambacin Allah kina to da haka wanda ke son ya sami tsarkin zuciya ya lazimci ambacin Allah ambacin Allah kuma suna da yawa kofofin in kana da rauni a can to ka samu karfi ta can in kai rauni a wurin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to maganka kana da karfi a gurin istighfari in kai rauni a gurin istighfari maganka kana da karfi a wurin subhanallah duk da kasance an tambayi shaykhul islam ibnu taymiya mene ya kamata bawa ya yawaita istighfari ko ko tasbihi wanne ya kamata bawa ya yawaita kai ta fadin subhanallah subhanallah shi yafi kamata ko ku kai ta istighfari astaghfirullah 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 mene ku a fahimtan ko wanne yafi kamata a yawaita gwani wanne yafi kamata a yawaita gwani yace istighfari yafi kamata kai ta neman gafaran Allah shi kuma tsarkake Allah ko ko oho in ji gwani fa to kai ustaz a fahimtan ko wanne yafi kamata kai mu tawqif kai tawqufi in ya zama daya zakai wai ya ce kowa sai kalli kanshi kai ma na ji ka fara wani bayani na'am na'am to ga wani shi kuma sai ya ce lokacin da kaji zuciyanka tana natsi kafi kusa da Allah to kai ta tasbihi lokacin da kuma kake hararo zunubanka to kai ta istighfari shi ko shaykhul islam ibnu taymiya abin da yace yace idan aka samu riga mai dauda turare kamata a bulbula mata ko ko omo ya kamata a samu a wanki wanda tafi bukata a wannan lokacin omo da za a wanke ta yace dan haka mutumin da zunubin shi suka yi yawa istighfari yafi cancantansa amma yayin da ya riga ta zama farasal babu datti me yafi kamata a bulbula turare tasbihi yafi kamata a wannan lokacin Allah ji kan shaykhul islam dan haka haka kaidar take a yayin da zunubi yayi yawa ce dai irin da kullum muna cikin zunubi sai me yawa ta istighfari amma inda zai yi ka hada to shikenan nurun ala nur nurun ala nur to ambaton Allah dai suna da yawa wato koda kai rauni a can to ka samu karfi anan kar dai ka yadda ka zama cikin gafilai wala takum minal ghafilin to ambaton Allah kuma zaka yi shi da zuciyanka da harshenka kamar yadda muka sani da zuciyarka zuciyanka ta rika karyewa in ka tuna Allah ta rika karyewa in ka tuna Allah kai ta tunano halittun Allah da ayoyin Allah wanda za su ƙara sa ka girmama Allah saboda kana jin kwarjinin Allah shine ambacin Allah da zuciya tuntuntuni akan ayoyi ko shar'iyya ko kauniya ayoyi na Qur'ani ko kuma ayoyi na halittun Allah da kake gani sannan harshen kai ta nana ta wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حي زواك الشيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإن كيتنا نتاس تسننك سماء العلم النافع إلمي مي أنفاني إلمي مي أنفاني شين إلمي دي جنأكا دورا قرآني دي سنة karkashin fahimtar magabata na kwarai shine al-ilmun nafi'u ilimin da zai tsoratar da kai Allah ilimin da zai nuna maka imani da Allah da ran tashin alkiyama ya nuna maka imani da mala'iku masu rubutun aikace aikacen bayi ilimi mai amfani kenan ba ilimin da za a cika ka da tatsiniyoyi da labaran da da ne yanzu da mafarkai na waɗansu waɗanda aka nada musu shehuntaka ko walitaka ba. Ilimi mai amfani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da sahabbansa da shi, duk suka tsoraci Allah ɗabi'un suka kyautata. Sannan ka zama kana da kula da abin da yazo cikin alqur'ani mai girma da sunna na kissoshi. Kissoshin nan ba a banza Allah ke kawo su ba, da misalai ba a banza Allah ke kawo su ba. Har yace wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al'alim. Duk wanda kaga bai gane misalan da Allah ke kawo a cikin alqur'ani, Allah ya cire shi cikin sahun malamai. Kuma duk wanda ba shi cikin sahun malamai ba shi da tsoron Allah. Da haka duk kissan da ke cikin alqur'ani da misalai da ke cikin alqur'ani kai bakin kokarinka ka gane su, to kenan sai ka koma makarantar nan da yake nan, kana sauraron tafsirai, kana gane kissoshi da irin darasan da ke ciki. Akwai kissoshi in kana neman kissa ma na daɗi ne a cikin alqur'ani, akwai kissoshi masu daɗi in kana sauraron su, in jiya ka ji su yau aka sake maimaita su zaka ji baka koshi ba. Akwai kissoshi a cikin alqur'ani masu irin wannan. Dauke da kissa na sura guda da Allah ya bamu a cikin suratul Yusuf, amma kissa ce fa wacce take fihi ayatul lisa'ilin, ba kissa ce kawai shafa labari ba, kissa ce wacce take cike da darussa. A ƙarshe kuma aka ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Da aka kaga wannan kissa ce, zaka samu nishadi da jin dadi, hakanan kuma zaka samu darasa a ciki. Dauki kissan da Allah ya kaito mana na annabi Musa da Fir'aun, dauka ne cikin suratul Qasas, na daga cikin gurin da aka fadada kissan annabi Musa cikin suratul Qasas. Ba ga wanda yazo a suratul Taha wanda akwai darussa masu yawa, wanda idan ka duba cikin tafsirin Sa'adi da ya gama kawo kissan sai da ya ta fitar da fa'idoji da darasan da za a dauka. Hakanan kissan annabi Dawud da annabi Sulaiman, musamman wanda ya a cikin suratul Sa'd, shi ma da ya gama tafsirin As-Sa'idi sai da ya ta kawo fa'idoji. Kissoshi ne masu daɗi, musamman kissan annabi Dawud da annabi Sulaiman, in kana ji ba za ka so ka tsaya ba. So amma ba wai kawai ka ji kawai kissan ne kai ta abu, a'a akwai darasa, to darasan shi ake so ka ɗauka. To da misalai Allah subhanahu wata'ala ya ce annasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Anan har sai da muka kawo bayanin da shi a Sheikh As-Sa'idi ya gabatar a ƙarƙashin wannan aya, bayanai masu nagarta, masu daɗi, masu fa'ida ƙwarai da gaske, da kuma irin bayanin al-Imam Ibn Qayyim a cikin Ighathatul Lahfan mujallidi na farko shafi na 755. To da muka gama kawo wannan, mun je gaba ta gaba tunda mun fahimci cewa ga wanda ya fahimci wancan ayin qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, cewa alqur'ani yana da buƙatun ka gane shi da kyau, in dai kana son ka samu tsarkin zuciya to sai ka gane alqur'ani, domin a ciki akwai kissoshi, akwai misalai, akwai targhib kwadaitarwa, akwai tarhib tsoratarwa, akwai ababe daban-daban a cikin alqur'ani wanda suke da buƙatuwar kai tadabburin alqur'anin dan ka gane wannan. Wannan ya bamu lasisi muka yi danyi takaitaccen bayani akan tadabburin alqur'ani mai girma, wanda yake baya ga mun ji ma'anan tadabburin shine kai ta kikkirfa ma'anan maganan Allah subhanahu wata'ala, ka baza tunaninka sosai domin ka gano haƙiƙanin saƙonnin da ke ƙarƙashin maganan Allah. wanda mun tabaga misali har a duniyanci har a zamaninci da muka zo wannan gaba ba kawai in kaga aya kawai a zahirinta duk abin da ya koru a zahirinta ka kasa ganowa ba sannan mun kawo wadansu ayoyi wadanda suke nuni akan tadabburi wanda a ƙarshe dai in mutun ya tadabbara alqur'ani babban sakon da zai samu zuciyar shi takan tattaru ga Allah subhanahu wataala yakan samu ƙarin khushu'i ya samu ƙarin imani ya samu farin ciki inda ake so a yi farin ciki yayi bushara yadda ake so a yi bushara sannan kuma zai ƙara rusuna ma Allah da girmama Allah da kurjinin Allah zai ƙara cika zuciyarsa sannan zaka ga mutum zuciyar shi takan kari gabobban shi kan raurawa saboda tsoron Allah subhanahu wataala har muka hakaito maganar Ibn Qutayba wanda yake magana akan tadabburin alqur'ani mai girma da irin tasirin sa wanda a takaice kawai yana nufin idan aka sami abin da zai iya maka tasiri shine alqur'ani aka sami wurin da zai karbi wannan qur'anin mai fa'ida ita ce rayuwar zuciya aka samu kuma mutum ya kasa kunni sosai yana sauraron alqur'ani da sakonnin da ke ciki kuma ba a samu wani abu na shagala ko na rafkana da zai hana shi fa'idanta da alqur'ani ba to a lokacin nan sai kaga mutum ya fa'idanta da alqur'ani mai girma sai kaga cewa alqur'ani yayi mishi tasiri har a ƙarshe maka kaito maganin Ibn Hubayra da yake cewa na daga cikin makirce-makircen shedan inda yake kore mutane daga tadabburin alqur'ani mai girma sai ya rika nuna musu kai hadari ne fa ka cewa zaka tsaya fa ga alqur'ani saboda ai sai ya kawo maka wadansu ƙaryayyakin hadisai ai annabi ya ce wai akwai wanda ke karatun qur'ani na la'antan shi rubu qari'in lilqur'an walqur'an yal'anuhu wai so da ya akan samu makarantar alqur'ani yana karanta qur'ani na tsine mai me yasa saboda wai bai iya yin aiki da alqur'anin ba sai a ce maka to karka aiki da karka karanta alqur'anin nan ka hutar da kanka zo ga wani salati idan kai ma yafi qur'anin so 6000 to kaji dai inda ake samu irin wadannan miyagun aqidu kenan daga nan mun ka kawo maganganu na malamai sosai akan al'amarin tadabburi wanda yake mun kawo maganar Nasir bin Yahya da yake bayani akan cewa idan hanyoyi suka rikice maka abubuwa suka caccakuɗe maka ka shiga cikin rudani zuciyanka ta yi kunci yace to ka koma zuwa ga alqur'ani duk babu waɗannan hauma-hauman a cikin sa babu rudani a ciki yace ka tsaya inda kaga qur'ani yayi nuni zuwa ga kwadaitarwa to ka tsaya ka lura da wannan akwai darasin da zaka dauka inda kaga qur'ani ya tsoratar ka tsaya ka lura inda kaga qur'ani yayi kikkiawan alƙawari ga waɗansu mutane ka tsaya ka lura inda kaga yayi mummunan alƙawari ga waɗansu mutane ka tsaya ka lura duk abin da qur'ani ya zaburar da kai na daga da'a da nisantan Allah ka tsaya ka lura ka maida hankali da wurin nan yace in kai wannan zaka fita daga cikin rudaninka za kuma ka warke daga jahilci za kuma ka sami ɗebakewa bayan dacin ka zama cikin kadaici kuma sannan zaka samu ƙarfi bayan dacin ka yi rauni da ka alqur'ani da shine sirri haka nan mun hakaito maganar Ibn Taymiya wanda yake magana akan cewa duk wanda ya saurari maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hankali da tadabburi yace to zai samu wani irin fahimta da wani irin zaki na dandano da wata irin shari'a da waraka ga zukata da albarka da amfani wanda ba za ka taba samun shi a wata magana daga cikin maganganu ba sannan mun yi magana akan cewa wani yana iya cewa me yasa muka talike mu zuciya ita muke ta magana akan ta yadda za ta gyaru za ta tsarkaka to dalili shine shedan ya riga ya gama nazarin shi kaf ya gano cewa gabaki ɗaya dogara yana kan zuciya ne zuciya ita ce jagaba duk wani abin da ka sani to zuciya ce in zuciya ta kyautata har wannan gangan jikin fatan gangan jikin nan sai kaga yake kana iya ganin mummunan halitta amma zuciyar shi na da kyau sai kaga ya shiga cikin zuciyarka kana kaunar shi kana mishi addu'a ta alkhairi sai kaga kowa yana son zama da shi saboda mene zuciya ta kyautata sai kaga har yana da farin jini a wurin Allah dubi dai irin julaybib da yazo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har abin kunya ne ma yau a ce wai kana zaune da julaybib saboda munin halitta halittar shi bai da ba kikkiawa bane in aka ganka ma kana zaune da julaybib sai a rena maka kura amma manzon Allah ce je ka gidan wani ka ce ya baka aure in shi in nan kuma ita tafi kowa kyau a wannan nahiya iyayen sun tsaya suna kirfa yadda za a yi ita kuma yarinya ta ce in dai manzon Allah ya bada umarni wallahi na sallama na mika wuya daga ƙarshe ma ko shiga daki bai yi ba da aka daura auren julaybib ya fita yaki irin yadda ya gaya mu annabi yadda yake so Allah ya mishi a wurin yaki haka kuma Allah ya mishi wa radiyallahu ta'ala an julaybib yau gashi in mun faɗi julaybib sunan shi ma kana jin dadin shi ballantana shi karan kansa julaybib sai kaga sunan ma da dadi to shedan ya gama nazari ya gane zuciya ita ce uwa to shi yasa shi kuma a har kullun harin zuciya yake yi da waswasi da kawata banna da jefa mata sha'awoyi a kowane lokaci wanda zai karkatar da ita daga cimma abin da Allah subhanahu wataala ya halice ta da shi yadda zai jefa mata bata da halaka wanda dai shi babban fadan iblis ya raba ka da Allah in ya raba bawa da Allah to suna tare kenan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir su shiga wuta kuma in sun shiga su dawwama sannan zuciyar nan muhimmancin ta ne ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun addu'a yake yi Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah kai ke jujjuwa zukata Allah ka juyar da zuciyata ta tabbata akan addini ka juyar da zuciyata ta tabbata akan imani da sahabbai suka ga manzon Allah yana yawaita wannan addu'an sai sayyiduna Anas sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon aya Allah ai mun riga mun yi imani da Allah mun yi imani da kai gashi kuma kana ta yawaita addu'a akwai wani abu da kake mana tsoro ne annabi ya ce eh zuciyar ɗan adam tana tsakankanin yatsun Allah ne guda biyu Allah na juya su yadda ya ga dama yanzu mutum na kan shari'a idan aka jarabce shi sai a karkatar da zuciyar zuwa ga bata to wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tsorata da al'amarin zuciya sai ya ta addu'a ya Allah ka tabbatar da ni akan imani ka tabbatar da ni akan shari'a ka tabbatar da ni akan musulunci sannan cikin abin da ke nuna maka muhimmancin zuciya shine duk wani haske da ka gani to ya samu asali ne daga zuciya haka nan duk wani duhu da ka gani ko sharri ya samu asali ne daga gurbacewar zuciya sannan zuciya ita ce ake awan aikin bayi da ita domin a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya kallon ginin gangan jikinku ko kuma dukiyanku amma yana kallon zuciya zuciyan Allah ke haskawa da zarar an ga zuciya ta kyautata shikenan shi yasa gobe kiyama zuciyan za a maida hankali akan ta afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hassila ma fis sudur duk abin da ke cikin zuciya aka fito da shi saboda mene saboda zuciya ita ce uwa sannan zuciyar nan fa ita ce bambancin mu da mutanen farko kuma ita ce bambancin mutanen yau din nan mummunan su da mutanen banzan su idan kana mamaki me ke sa wani yana zuwa yana kidnapping yana kashe mutane yana tsoratar da su me yasa kai ba za ka iya ba bambancin zuciya ce fa kawai zuciya ce wancan zuciyar ta gurbace wannan kuma zuciyar tana da sauranta akwai wata allura da suke ake musu wai ita fenta in aka yi musu shike nan ka riga ka gama da komai baka gane wani haram ko halas komai kana yi zuciya ta gurbace kuma idan aka tambaye ka yanzu qur'anin da muke karantawa ba shine aka karanta a zamanin annabi ba shine ko ba shi bane hadisan da muke karanta yanzu ba dai shine aka karanta a zamanin annabi ba mahalicin mu dinnan ba dai shine Allah zamanin annabi shine Allah yanzu ba to me yasa sahabbai suka zama na Allah, tabi'ai suka zama na Allah, amma mu kuma gashi a cikin mu nan ana karanta mana waɗannan abubuwan, amma har yanzu ban mu zama ba mu dauki ɗaya cikin dubu nasu ba. Me ya haifar da haka? Zuciya ce, duk maganan daga zuciya ce fa. Shi yasa Hassan al-Basri yake ce ma wani bawan Allah, ka magance cutan zuciyanka, saboda babban abin da Allah ke nema daga bayi shine kyautatan zuciya. Ibn Rajab da yake sharhin wannan yace wato yana nufin abin da Allah ke nema daga bayi shine ga zuciyarsa ta yi kyau, kuma babu yadda za a yi zuciyar dan adam ta yi kyau ta tsafta har sai ya san Allah, sai ya cika da girman Allah, zuciyarsa ta cika da girman Allah, sai ta cika da san Allah, sai ta cika da tsoron Allah, sai ta cika da kwarjinin Allah, sai ta cika da kwaɗayin abin da ke wurin Allah, sai kuma zuciya ta dogara akan Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma yana da magana irin wannan, yake cewa babu yadda za a yi haƙiƙanin imani ya shiga cikin zuciyar bawa sai in ya kasance zuciyar shi ta kubuta daga duk abin da ke kazanta zuciya, na daga girman kai, na daga hasada, da ire-iren waɗannan miyagun ɗabi'un, sai mutum ya yaƙi zuciyar shi ya huta daga gare su, to a lokacin nan ne ake fatan zuciyarka za ta samu tsafta. Dama a ƙarƙashin wannan mun kawo ɗansu abubuwa guda biyu, muka ce sai an sami at-takhalli, ban sani ba ko za ku tuna ɗayan abubuwa guda biyu, at-takhalli wa tahalli, mun tanana ta su muka ce a rike su da kyau. At-takhalli da kha'un, sai zuciyanka ta wofinta daga miyagun tunani, miyagun ɗabi'u, sannan sai a samu at-tahalli, sai kuma ta caɓa kwalliya da nagartattun ɗabi'u, nagartattun tunani. To da haka yayin da ka warke daga cutan hasada, cutan girman kai, cutan ujubu, cutan kafirci, cutan munafinci, cutan ƙiyayya da gaba da mummunai, to sai kuma ka samu kyawawan ɗabi'un san Allah da manzo, san wanda Allah ke so, fifita san Allah akan duk wani abin da ranka ke so, sai ka samu irin waɗannan kyawawan ɗabi'un, to sai ka ga mutum ya zama mai tsarki, mai tsafta, sai ka yi mu'amala da Allah mu'amala mai kyau, sai ka yi mu'amala da bayin Allah nagartacciyar mu'amala. To wannan a taƙaice ‘yan abubuwan da muka tattauna kenan, zama kusan guda huɗu, yanzu muka taƙaita su. To maimakon a ce mu taƙaita shi kuma karatun da muka yi ma littafin da yake ba nisa muka yi ba, za mu ɗauko karatun daga farkon littafin ne da izinin Allah, sai ya zama muraja'a kuma karatu sosai da izinin Allah, sai ya kasance kuma in an riga an fara karatun babu tsayawa illa insha Allahu rabbul alamin. To muna fatan abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ka tsare mana imaninmu, Allah ka getta mana zukatanmu, Allah ka kyautata ɗabi'unmu, Allah ka getta halayenmu, Allah ka warkar da zukatanmu daga dukkan wata cuta, Allah ka ba mu lafiya daga dukkan cuta na zuciya da na gaɓuɓɓa, Allah ka tabbatar da imani ka dawwama da shi a cikin zukatanmu har ya zuwa mutuwa. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, fa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.